Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Da fatan an waye gari lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri a yau ranar Alhamis 16 ga watan Yuni na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labarai.
Amurka za ta aika ƙarin dala biliyan 1 na taimakon soji ga Ukraine, wanda shine tallafin soji mafi girma daga Washington na makamai da kayayyaki. Gwamnatin Burtaniya ta faɗa jiya Laraba cewa za ta ci gaba da aiwatar da tsarin ta na tura bakin haure da kasashe daban-daban zuwa Rwanda, duk da umarnin da wata kotu ta bayar na hana jirgin farko na bakin hauren tashi. Sabon shugaban kasar Somalia Hassan Sheikh Mahmud ya zabi dan majalisar dokokin kasar Hamza Abdi Bare a matsayin sabon prime minister.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za a ji cewa a jihar Taraba rundunar 'yan sanda ta yi nasarar kama wani gidan da aka binne bama-bamai da harsashe fiye da 500. Haka kuma rundunar 'yan sandan jihar Borno ta bayyana cewa ta kame mutane 87 da ake zargi da aikata laifuffuka daban-daban, ciki har da wasu da ke zaune a sansanin 'yan gudun hijira a jihar. Sannan Alheri Grace Abdu za ta shigo mana da shirinta na domin iyali. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Amurka za ta aika ƙarin dala biliyan 1 na taimakon soji ga Ukraine, wanda shine tallafin soji mafi girma daga Washington na makamai da kayayyaki don tunkarar dannawar da Rasha ke yi sannan a hankali zuwa yankin gabashin Donbas na Ukraine. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a cikin wata sanarwa jiya Laraba cewa ya sanar da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ƙarin kayan da aka tura ta jirgin ruwa a wata wayar tarho, kuma zai haɗa da ƙarin bindigogin artillery, makaman kare gabar teku, alburusai da na'urorin roka da dakarun cap ke bukata na karkaɓe manyan makamai na Moscow. Bugu da ƙari, Biden ya ce Amurka za ta aika da ƙarin dala miliyan 225 ga Ukraine a matsayin taimakon jin kai don taimakawa 'yan ƙasarta da ke cikin mawuyacin hali da suka haɗa da tsaftataccen ruwan sha, muhimman kayayyakin kula da lafiya, abinci, matsuguni da kuɗi ga iyalai don sayan muhimman kayayyaki. An tuhumi wani matashi farar fata mai shekaru 18 da haihuwa jiya Laraba, wanda ake zargi da kashe bakaken fata 10 a wani babban kanti a Buffalo da ke jihar New York, da laifin nuna ƙiyayya ƙarƙashin tuhumar gwamnatin tarayya, kuma zai iya fuskantar hukuncin kisa. Tunde Python Gendron yake yi amsa laifin da ake tuhumarsa da shi a matakin jiha, ciki har da ta'addancin cikin gida da ƙiyayya ke haifarwa da kisan kai bayan harin ranar 14 ga watan Mayu. An dai ɗaura matashin a gidan yari ba tare da beli ba tun bayan kama shi a kasuwar Tops Friendly Market da ake zarginsa da kai harin, kasancewar kasuwar tana unguwar da galibin mutane a wurin bakaken fata ne. Hukumomi sun bayyana ƙarara irin tsauraran matakan na Gendron, ra'ayin wariyar launin fata na duniya, da kuma shiri da yawa don kisan kiyashi a cikin takardun intanet. A jihar Difa ta jamhuriyar Nijar, mayakan Boko Haram yake yawan kai har-har ga dakarun ƙasar a 'yan kwanakin nan. Haka kuma ana faruwa ne a daidai lokacin da ake ganin dakarun haɗin gwiwa na ƙasashen yankin tafkin Chadi sun kare lagon ƙungiyar ta Boko Haram a jihar ta Difa, sakamakon barin wuta da suke ci gaba da yi wa mayakanta. Daga Difa, ga wakilmu Abubakar Isa da ƙarin bayani.
A dai kasa da makonni biyu, mayaka na Boko Haram sun kai hare-hare akalla uku a garuruwa daban-daban na jihar Difa, biyu a garin Geskeru, ɗaya kuma a Mainisarowa. Hare-haren da kuma suka yi sanadiyar mutuwar jami'an tsaro biyu tare kuma da raunata shidda. Sannan mayakan na Boko Haram sun yi awon gaba da wasu motocin jami'an tsaron Nijar. Wannan al'amarin na faruwa ne a daidai lokacin da mazaunan waɗannan garuruwan ke kokarin soma gudanar da noma da kiwo. Hakan yasa suka yi kira ga gwamnatin Niger na ganin ta kara musu yawan jami'an tsaro a garuruwansu. Adam Hassan na daya daga cikin mazaunan garin Geskeru, daya daga garuruwan da wannan al'amarin ya shafa.
Gaskiya yanzu muna kira ga gwamnati namu ta yi kokari, mutane suna so su koma garin su yi aiki. Gashi na tunda aka ce yanzu ko nan aka ce an bude retour volontaire, kenan ko wanda yake zo zai koma garin shi da kanshi zai koma, zai ta yi kiwon shi, ta yi noman shi. Gashi an samu tsaro alhamdulillah, muna nan muna ihu wace gari kwazam, gashi nan wannan abun ta faru. Kenan abun da za mu kira ma gwamnati ta yi, ta kara mana hukuma, ta kara mana abun kariya, kowa mutane su koma garin su mu samu zaman lafiya. Shine muke fata, kuma muke so mu samu gwamnati ta dauke wannan kukan namu, shine muke so. Ke tsoro ne muke so gaskiya, yanzu tsoro ya danganta. Gaskiya mu yanzu mutane guje-guje na ya ishe su.
Jima kadan Hafiz zai sake dawa da karshen labarai. Kafin nan bari mu shiga fagen rahotannin mu. A jihar Taraba, rundunar ƴan sandan jihar ta yi nasarar kama wani gidan da aka binne bamabamai da rasashe fiye da 500 da kuma bindigogi haɗe da gurne da ma ababen hada bamabamai masu yawan gaske. Wakilin muryar Amurka Salisu Lado na dauke da ƙarin bayani.
DSP Usman Abdullahi dai shine kakakin rundunar ƴan sandan jihar Taraban, wanda kuwa ya shaida mana cewa lallai sun yi nasarar tono waɗannan bamabaman da kuma nakiyoyi hadama da harsashe masu yawan gaske.
Shi Bala Usman memba ne na Boko Haram, sannan su suke gudanar da ayyukan ta'addanci a jihohin Neja, Kogi da kuma nan Taraba. Da aka kawo shi wannan Bala Usman nan headquarters ƴan sandan jihar Taraba, wato a CID, na farko an samu albarusai na pistol, wato kwaya 198, kuma an same shi da kwayan albarusai wasu bindigogi daban-daban guda 558, kuma an same shi da gungumaye na dauke da bomabomai kanana guda 20, an kuma same shi da wasu irin kamar butoti haka wanda aka rufe bakin su dankare da bomabomai irin hannu guda 27, an kuma same shi da kebula wanda suke hada wayannan bomabomai da su, da kuma lighter na kunna wuta guda 36, an same shi da magazin na bindigogi AK-47 da wasu bindigogi.
To ko ta yaya al'umman garin suka yi nasarar gano wannan gida da aka adana waɗannan bamabaman a ciki? Alhaji Isa Ciro Muhammadu, da ke zama hakimin Jiddawo da ke yankin Talla a karamar hukumar Gasol a jihar Taraban, shine wanda ya yi mana bayani dalla-dalla akan yadda suka yi suka gano mabuyar dan ta'addan.
Na ganin ma ido na ba ni kadai ba, mun je da mai anguwanni, shi wakili Bello, sauran jami'an tsaro, duka mun isa gidan. An tona wasu wurare, an fidda bokatai da ke da bumabumai, da kuma wani wuri ma da muka tona muka samu wani bokiti, shi kuma amination ne yake wurin. Duk dai mugun abu kam na halaka dan adam mun ga wannan gidan.
Muhammad Sharubutu kuwa yana daya daga cikin al'umma mazauna wannan yankin, wadda kuwa suka je suka gane mai idan su. Shi kuwa ya labarta mana cewar
an zo an tone bumabumai sun fi guda 20 a cikin gidan. An tone arsasai, albarusai kenan, da magazin. To mu dai kafin mu zo gidan dai jami'an tsaro sun riga sun tafi, ana nuna mana nan aka shirye kaza. Har yanzu magana ke ga maka nan akwai wani abin fashewa tun jiya aka ce an tone shi, har yanzu yana hayaki, bai daina hayaki ba. Ya abin da dai Allah ya ganar da mu kenan da idonmu.
To kowane hali al'umman yankin suke ciki a halin yanzu, tambayar kenan da na yawa. Wani matashi wanda ya bugaci da in saka yi sunansa, shi kuwa cewa yayi
cikin tashin hankali muke, don tun da garin Allah ya waye hakimin kasan Jiddawo Alhaji Isa Shiro ma yana sai bai samu zama ba, kai ya kawo don mu ma hankalin mu tashi kamar yadda ka fada, fiye da yadda kake tsammani. Don abin da ya faru nan abinda ba mu tuna ba, ba mu zata ba.
Wannan nasarar da jami'an ƴan sandan suka cimma a jihar Taraban ya biyo bayan bayanan sirri da suka tatsa a hannun al'umma mazauna wannan yankin. Sakamakon a cewar su sun dade suna zargin wannan gidan. Lado Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Madalla a gaida Salisu Lado. Har yanzu dai kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Gwamnatin Burtaniya ta faɗa jiya Laraba cewa za ta ci gaba da aiwatar da tsarin ta na tura bakin haure da kasashe daban-daban zuwa Rwanda, duk da umarnin da wata koki ta bayar na hana jirgin farko na bakin hauren tashi. Mun yi imanin cewa mun cika alƙawuran da ya rataya a wuyanmu na cikin gida da na ƙasa da ƙasa, kuma tuni aka fara shirye-shiryen jigila ta jirgin da za a yi nan gaba, inji sakataren ma'aikatar harkokin cikin gida Preet Patel. Ba za mu kasa a guiwa ba sabili da kalubalen shari'a da ka iya tashi a ƙurarren lokaci da ba za a rasa ba. A watan Afrilu ne aka amince da shirin tura bakin haure zuwa Rwanda, bakin haure daga ƙasashe irin su Iraki da Afghanistan da Siriya da suka isa Birtaniya ta ɓarauniyar hanya za su iya fuskantar kora zuwa ƙasar da ke gabashin Afirka. A ƙarƙashin yarjejeniyar da Birtaniya ta biya Rwanda dala miliyan 150 domin karɓar mutanen da aka kora. Gwamnatin Birtaniya ta ce shirin zai kare rayuka da kuma daƙile ayyukan masu safarar mutane. Sabon shugaban ƙasar Somaliya Hassan Sheikh Mahmud ya zaɓi ɗan majalisar dokokin ƙasar Hamza Abdi Bare a matsayin sabon firaminista. Mahmud ya yi wannan sanarwa ne a fadar shugaban ƙasar jiya Laraba. Ya ce na yi la'akari da shawarar da na yanke bayan tantance ilimi, ƙwarewa da kuma iyawar Hamza. Kuma na yanke shawarar ce shi ne mutumin da ya dace da zai iya sauke wannan sabon nauyi a wannan sabuwar Somaliya a wannan sabon lokaci. Ya buƙaci 'yan majalisa da su amince da sabon firaministan cikin hanzari. Ya kuma ce ya roƙi Bare da ya maida hankali kan muhimman abubuwan sabuwar gwamnatin da suka haɗa da tsaro, magance fari, sulhu, ci gaban al'umma da tunkarar matsalolin yanayi. Babban bankin Amurka ya sanar jiya Laraba cewa zai ƙara kuɗin ruwa mafi girma a cikin shekaru kusan 30 a ƙoƙarin da ake yi na daƙile hawan farashin kayayyaki ba tare da sanya tattalin arzikin ƙasar cikin koma bayan tattalin arziki ba. Babban bankin ya ce zai ƙara yawan kuɗin ruwan da santi 75 wanda shi ne adadi mafi girma tun daga watan Nuwamba shekarar 1994 kuma ya nuna alamun wani ƙarin yana nan tafe. Ƙarin kuɗin ruwan ya zo ne yayin da hauhawar farashin kayayyaki wanda ake auna farashin kayan masarufi kamar abinci da mai ya tashi da kashi 8.6 cikin 100 cikin watanni 12 da suka ƙare a watan Mayu, mafi girma a cikin shekaru 40 sakamakon ƙarin na bayan annoba na buƙatar gidaje, motoci, tafiye-tafiye da sauran kayayyaki da ayyuka, matsalolin samar da kayayyaki na duniya, tsauraran dokokin kulle na COVID-19 a China, ɗumamiyar da Rasha ta yi wa Ukraine.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar 'yan sandan jihar Borno ya bayyana cewa ta kame mutane 87 da ake zargi da aikata laifuffuka daban-daban da suka hada da wasu dauke zaune a sansanin 'yan gudun hijira na cikin garin Maiduguri. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda Biyu.
Rundunar 'yan sandan jihar Borno ta kame mutane 87 da ake zarga da aikata laifuka daban-daban, ciki har da wasu da ke sansanin 'yan gudun hijira da ke garin Maiduguri, da kuma ke samar da bayanai ma 'ya'yan kungiyar Boko Haram da laifuffukan fyaɗe da kisan kai da dai sauran dangogin su. Kwamishinan 'yan sandan jihar Borno Abdul Umar ya shaida manema labarai cewa akwai kuma wasu mutane guda 4 da aka kame su suna ba Boko Haram bayanai, kuma suna nan a cikin jama'a ne, na suna zama a cikin sansanin 'yan gudun hijira da ke nan cikin garin Maiduguri. Kwamishinan ya kuma yi wa murya Amurka kanun bayani game da kame waɗannan mutane da ake zarga da aikata laifuka daban-daban kamar haka.
Kamar yadda muka nuna muku, muna da masu laifi 87. A 87 nan ku akwai wanda suka yi fade, akwai wanda suka yi kisan kai, akwai wanda suka yi garkuwa da mutane, akwai wanda ma aka ga cewa suna mu'amala ta waya da waɗannan mutane da su 'yan Boko Haram, kuma har ma daga cikin wanda suke mu'amala da su akwai wanda an kama su a Hadeja, a Jigawa, da sauran wurare, domin me? Domin suna bayani da su, kuma su sun je Sudan sun yi training, kuma sun dawo ta Maiduguri, za a ba su kuɗin aka kama su. Mun yawanci mun kama su da miyagun ƙwayoyi, kuma mun kama su da makamai, wasu mun kama su da wukake da gariyo da kuma adduna, kuma daga cikin ma wasu har ma sun kai farmaki majunansu. Akwai kisa da yake faruwa, to cinye ku Allah mai maganin abu. Su a daga cikin su mun kai mutum 67 a gaban kuliya wanda kuma mun sami nasara gaba ɗayan su yanzu suna prison. Banda haka kuma akwai masu amfani a ATM ko kuma sun je taimaka ma sun kwace ma sun canja maka ATM card.
Na kuma nemi cin ta bakin wadanda ake zarga ko me za su ci game da wannan zargi da ake masu?
In jabdi garba sunana.
Me kai ya kawo kana?
Gashi wannan shine ake zai kawo mun shanu ne shike shin na shanu ne muka yi.
Eh shanu. Sato shanu ne?
Eh shanu wannan ya shine ya sace shanu. Ya yanda na sai amma bai gaya mun ba da bayan na sai da bayan ya an kama shi tukuna ya zama na sata.
Me sunan ka bugina?
Bala Musa.
Dan me kai ya kawo kana to?
Kinnafi.
Wa kai kinnafin?
Sanda.
Shi sandan nan ina ne? A hawul. Tun daga hawul kai ya kinnafin ne shi?
Eh.
To me yasa kai kinnafin ne shi?
Kusgure ne wani ne ya samu wallahi.
Kai fa me kai ya kawo kana?
Eh kes namu da.
Na'am?
Kes namu da kinnafin.
Kai ma kinnafin. To mutane ne kai kinnafin?
Da daya.
Mutum daya?
Eh.
Me sunan ka?
Abdullahi Bukar.
Kun karbi kuni da kai kinnafin din?
Eh wayanda suka samu an karbi sun karbi kuri sun ce mu tafi bayan kwana uku sai suka dawo suka ba mu 1,500.
Ku nawa?
Mu
an ba ku miliyan da yake nan.
Eh.
Ku karba 1,500.
Eh.
To me kuke da kudin?
Eh ni aure ne da kudin.
To me ciki ya kawo kina?
Wallahi baba na ban sani ba.
Ba ki sani ba?
Wallahi ban sani.
To da me ake tuhuman ki?
Ina ne sani baba na.
Ya boki na me sunan ka?
Ma me sunan.
To me kai ya kawo kana?
Muna so fina ATM.
To ka tabbata kana yi din?
Eh ina yi amma ban jima ba.
So no kake yi?
So ka biyo ce sai biyo don kuma na yi adama abin da nake.
Me sunan ka?
Abubakar Muhammad.
To me kai ya kawo kana?
So ne kan ban san komai ba Boko Haram ne ta kore mini shanu.
Kuma shina kama ka?
Shine aka zo ka ne sai aka kamo ni.
Baba me sunan ka?
Sunan na Garba Suleiman.
Me kai ya kawo kana?
Kana da dina da rafi ne.
Wasu da ake zarga kenan da aka talefuka daban-daban da kuma rundunar yan sandan jihar Borno ta kambe kuma gurfanin da su game ne ma labari. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna Dauda Biyu. Masauraro, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan Washington DC akan mitoci 16:25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya sauraron mu a tashar ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com, muryaramurka.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka huiba. Minene dunia, minene dadi dunia. Minene dunia, minene dadi dunia.
Abun da yasa fade ke alke abkuwa mafi aksari a cikin al'amarin yaki babu kamar rishin alƙibla da aqida da wa'anda suka kawo hari suke da shi. Su da kansu ba su san me yasa suke yakin ba, kuma ba su san ba wata fuska suke so a kalle su da ita. In abu ya zo ya auku ko me shi tattare gaban su shi suke su aikata shi, musamman cikin yanayin da suke zuwa su farma al'umma.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ci gaba da nazarin yadda mata za su ba da gudunmuwa a yunkurin shawo kan matsalar tsaro da kuma yi wa mata fyaɗe a jamhuriyar Nijar. Wakilin Musulamin Muni Barma ya tambayi 'yar majalisar dokokin jamhuriyar Nijar Nana Jibi Haruna Mati alaƙar shan miyagun ƙwayoyi da yi wa mata fyaɗe kamar yadda waɗansu suke faɗa. Sai ta bayyana cewa
yawan fyaɗe in na al'amarin yaƙi ne. Ina ga cewa amma abin da yasa fade ke abkuwa mafi aksari a cikin al'amarin yaki musamman bangaren Niger, babu kamar rishin alƙibla da aqida da wa'anda suka kawo hari suke da shi. Ma'ana ba su da alƙibla, baka ma san me yasa suke yaki, su da kansu ba su san me yasa suke yakin ba, kuma ba su san ba wata fuska suke so a kalle su da ita. Kenan kun ga ba mutane bane masu aqida. In abu ya zo ya auku ko me shi tattare gaban su shi suke su aikata shi, musamman cikin yanayin da suke zuwa su farma al'umma. Na cewa dai tana yanayi ne na shaye-shaye da sauransu ba cikin hankalinsu suke ba, ko ana zaman lafiya noma za su rataye bindigogin su ce to a shiga gari ayi kaza, saboda matasa ne mafi aksarinsu. Sannan kuma kamar yadda na gani ba su da wata revendication ba su da ta alƙibla da suka sa gaba akan yakin da suke shine wannan bangare. Amma kuma inda a komo rayuwa ta yau da gobe ta al'umma ko shakka babu, kama wani abu ne wanda muka yi wasa da shi wannan bangare na hwade, wanda gashi kuma yana mamayen mu, muna so mu shiga wani hali. In baka misali a yankin arewacin Najeriya, in za a bada misalin irin su Kano da sauransu, ai kun ga sun yi wani lokacin da aka yi tsaye, kawai ma an tashi tsaye ne kowa kashi yana magana akan maganar lalacewar fadi ko ko la'ayi abin nan din musibar fadi da ta shiga cikin al'umma, wanda ana nan sai da aka danganta ta ana so ba a so da shaye-shaye da matasa ke yi, wanda haka nan tare suke tahiya lokacin da ka sha kwayarka, kuma tana iya hitarka, abin nan tunani yana iya gushe maka da sauransu, kenan dole ne ka iya aikata duk abin da kake so ko ko duk abin da ka ga dama ko duk abin da ya targa banka. Kenan bangaren rayuwa ta yau da gobe, lalle wa'annan shaye-shaye suna da illa ga matasan mu ko ga al'umman mu, kuma suna cikin abin da ya kamata a yaki da shi in har ana so a cimma gurin wannan al'ajabi da yake fuskanta, da al'umma ke fuskanta insha Allah.
Ta wannan al'amari na fade yake iya shafar rayuwar al'umma ko kuma makomar al'ummar gaba ɗayanta?
Na farko shine abin da yake cima depravation. In muka taso cikin wata al'umma wadda ai fadin ana yin shi a cikin al'umman ma, an mun hito bangaren yaki mun shigo rayuwa ta yau da gobe, ana yin shi yau da gobe cikin duk inda ma kake iya tunani. Amma tunda tunani sun koma wani bangare ba inda ya kamata su koma ba, to za a shiga matsala. Yanda ka sani sai kaman ka sani yanzu nan na hito daga wani taro, wanda shi taron yana magana ne akan dama da ya kamata a ba matasa a lokacin da suka tsinci kansu na halin suna so su sadu da juna ko wani abu. Kage a matsayin mu na ƴan Niger kuma musulmi, wani abu ne wanda hankali bai dauka, musamman ni mahaifiya zan ce to ya za a samu mutane masu hankali haka, wanda sun san yanda al'adun mu suke, yanda addinin mu yake, a ce kuma wai an tashi su suna ba matasa damar su sadu da junan su ba cikin hanyar da addinin mu ko al'adar mu ta dace da ita, ta yarda da ita ba, har ma suna ba su kariya akan wannan. To ai mutane ne masu hankali, kuma na yi musu wannan zaton alkhairi, kuma na san da cewa sun dawo daga wani karatu ne na al'umma wanda har ta cilasta su suka shiga cikin irin wannan, ko ta cilasta suka dauki wannan matakin cewa to an kai wani hali wanda ko ku kare su ne ko su yi abin da suka ga dama.
Ta wannan al'amari na fade yake iya shafar rayuwar al'umma ko kuma makomar al'ummar gaba ɗayanta?
Na farko shine abin da yake cima depravation. In muka taso cikin wata al'umma wadda ai fadin ana yin shi a cikin al'umman ma, an mun hito bangaren yaki mun shigo rayuwa ta yau da gobe, ana yin shi yau da gobe cikin duk inda ma kake iya tunani. Amma tunda tunani sun koma wani bangare ba inda ya kamata su koma ba, to za a shiga matsala. Yanda ka sani sai kaman ka sani yanzu nan na hito daga wani taro, wanda shi taron yana magana ne akan dama da ya kamata a ba matasa a lokacin da suka tsinci kansu na halin suna so su sadu da juna ko wani abu. Kage a matsayin mu na ƴan Niger kuma musulmi, wani abu ne wanda hankali bai dauka, musamman ni mahaifiya zan ce to ya za a samu mutane masu hankali haka, wanda sun san yanda al'adun mu suke, yanda addinin mu yake, a ce kuma wai an tashi su suna ba matasa damar su sadu da junan su ba cikin hanyar da addinin mu ko al'adar mu ta dace da ita, ta yarda da ita ba, har ma suna ba su kariya akan wannan. To ai mutane ne masu hankali, kuma na yi musu wannan zaton alkhairi, kuma na san da cewa sun dawo daga wani karatu ne na al'umma wanda har ta cilasta su suka shiga cikin irin wannan, ko ta cilasta suka dauki wannan matakin cewa to an kai wani hali wanda ko ku kare su ne ko su yi abin da suka ga dama. To kaga bangaren kuma in aka dauka, ai in na sanyo da wannan hwada dan yana ciki, na cewa al'umman mu ana iya kare ta daga wannan hwadan, matsuwa an gama abu biyu. Ban san yanda zan gayin kalamman da Hausa zaka taimaka mini ba, sai an matasan mu an dauki bangare biyu na rayuwarsu an yi aiki da shi, da instruction da education,
tarbiya da hanyar samar da ilimi.
To in dai har tarbiyarsu da hanyar samar da ilimin su ba su yi tahiya tare ba, kenan da masu ba da tarbiya da masu ba da ilimi ba su gama karfi da karfe ba a yi tahiya tare, al'umma ba inda za ta tafiya. fasu an kuna gane bangaren canjin yanayi na irin ya kamata yaran mu su wannan abun mutane su ji cewa ba za su iya yin shi ba tunda a da mutanen da ba su iya yin abin da mu yaran yanzu suke iya yi kun gane to dole sai da mai bada ilimi da mai bada tarbiyya sun gama karfi da karfi za ku ga cewa mai bada ilimi ya waye maka kai akan haka nan shi kuma mai bada tarbiyya ya azaka bisa kan hanyar da zaka bi ka ci gaba da koko ka aiwatar da ilimin da ka samu da sauransu kusan shine irin abin da ya kamata a ce an dauka na tsaro na kiyayewa ko na kare al'umma insha Allah dangance da irin abubuwan da take fuskanta
Hajiya kina daya daga cikin mata ƴan majalisar dokokin ƙasa a jamhuriyar Niger menene ku mata ƴan majalisa kuke yi a yau domin samar da kariya ga mata daga wannan mummunar dabi'a ta fade dake kokarin samun gindin zama
to alhamdulillah cikin dai har yanzu Allah misali yau ina a matsayina na ɗan majalisa muna da kusan shekara 1 da wata 2 zuwa 3 da muka samu zama a majalisar Niger wanda kusan dai takameme har yanzu ba mu taba cin karo da wata doka da ta zo mana ba da irin wa'annan matsaloli da sauransu ko da yake mun sani ba a rasawa kuma Allah dai ya kiyaye amma wani abu ne wanda iya samun mu abinda nake so a gane zan magana ne a dunkula akan haƙƙin mata a Niger wanda shin kamun ma a kanan me ya kamata a ce mun yi tanadi don kare mata a Niger mai surare na abinda nake so ya gane ina son ya gane cewa in akwai abin da yau ake ma duniya ƙarya da shi a Niger babu kamar haƙƙin mata saboda ina ƙara maimaitawa ƙarya yaudaran duk kowa ma wane ne a da kai ake yi akan haƙƙin mace a Niger me yasa nace yaudara ne
to sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin abin da yasa ƴan majalisar ke cewa yaudara ce yanzu dai a madadin bakuwar tamu shugabar kungiyar kare haƙƙoƙin mata kuma ƴan majalisar dokokin jamhuriyar Niger Nana Jubi Haruna Mati da wakilin musulmin muni barma da ya bada gudunmuwa ga nasarar shirin sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa kada ku manta idan kuna bukata za ku iya sake sauraron shirin da kuma hirar baki dayanta a shafin mu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryen mu da alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya
madalla da wannan kuma muka zo ga shirma na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice
Amurka za ta aika ƙarin dala biliyan 1 na taimakon soji ga Ukraine wanda shine tallafin soji mafi girma daga Washington na makamai da kayayyaki don tunkarar danna wadda Russia ke yi sannan a hankali zuwa yankin gabashin Donbas na Ukraine shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a cikin wata sanarwa jiya Laraba cewa ya sanar da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky karin kayan da aka tura ta jirgin ruwa a wata wayar tarho kuma zai hada da karin bindigogin artillery makaman kare gabar teku alburusai da na'urorin roka da dakarin kef ke bukata na kakkabe manyan makamai na Moscow an tuhumi wani matashi farar fata mai shekaru 18 da haihuwa jiya Laraba wanda ake zargi da kashe bakaken fata 10 a wani babban kanti a Buffalo da ke jihar New York da laifin nuna kiyayya karkashin tuhumar gwamnatin tarayya kuma zai iya fuskantar hukuncin kisa tunda Python Gendron yake yi amsa laifin da ake tuhumarsa da shi a matakin jiha ciki har da ta'addancin cikin gida da kiyayya ke haifarwa da kisan kai bayan harin ranar 14 ga watan Mayu gwamnatin Burtaniya ta faɗa jiya Laraba cewa za ta ci gaba da aiwatar da tsarinta na tura bakin haure da kasashe daban-daban zuwa Rwanda duk wadda umarin da wata kotu ta bayar na hana jirgin farko na bakin hauren tashi Mun yi imanin cewa mun cika alƙawuran da ya rataya a wuyanmu na cikin gida da na ƙasa da ƙasa kuma tuni aka fara shirye-shiryen jigila ta jirgin da za a yi nan gaba inji sakataren ma'aikatar harkokin cikin gida Preet Patel Sabon shugaban ƙasar Somalia Hassan Sheikh Mahmud ya zaɓi ɗan majalisar dokokin ƙasar Hamza Abdi Bare a matsayin sabon firaminista Mahmud ya yi wannan sanarwa ne a fadar shugaban ƙasar jiya Laraba ya ce na yi la'akari da shawarar da na yanke bayan tantance ilimi kwarewa da kuma iyawar Hamza kuma na yanke shawarar ce shine mutumin da ya dace da zai iya sauke wannan sabon nauyi a wannan sabuwar Somalia a wannan sabon lokaci
to masu sauraro baki daya abinda ya sawaka kenan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin da karfe 8 na safiyar yau sai saboda madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni, kuma injiniyan namu na yau. Ni ce taku Hadiza Kyari, nake maka fatan alheri, ku huta lafiya, ma assalamu.
Afrique, le monde aujourd'hui.